haka mai wuya.
Idan PDP tana yin abin da ya dace, tana kan turba, tana kan manufan da su Solomon Lasu Adamu Chiroma suka kafa ta, su Alice Kweme. Duk lokacin da kaga shugaba ya bar hanya ya fara shiga jeji, ba dole bane ka bi shi ai. Ware ne a jam'iyyar APC yau, banda Muhammadu Buhari zan fara shirga maka diga kebi. Gwamna kebi dan PDP ne, ya yi PDP. Gwamna Sokoto ya yi PDP, speaker ne PDP. Kado Katsina ya yi speaker PDP. Kado Kano Ganduje ya yi deputy governor ya yi PDP. Kado Kaduna El Rufai ya yi minister PDP. Kaje Adamawa Bindo Jibrila ya yi senator PDP. Dalilin haka idan an ce PDP ne ta lalata Najeriya, to waɗannan ba za su tsira daga cikin barnan ba.
Jama'a barkan ku da wannan lokaci, muna fatan mun sami kula mai lafiya a shirinmu na biyu na cikin wannan sabon shekara ta 2018. To akwai alamar cewa domin an kira mu an gaya mana kuma an gaya wasu wakilai namu da ke Najeriya cewa magoya bayan PDP wasu ba su ji daɗin shirinmu na farko ba wanda muka gabatar a makon jiya, domin suna ganin kamar wanda ke wakiltar su akan shirin, wato Ahmed Gulak, kamar bai kare su da kyau ba. Duk wanda ya ji shirin na farko mai yiwuwa ne zai dauka hakan, saboda a wannan shirin Ahmed Gulak ya fara ne da bayyana rashin gamsuwarsa da tasu jam'iyyar ta PDP da kuma alƙalla da ta dauka. To amma a shirin yau, kamar yadda kuka ji a kalaman gabatarwar wannan shirin na yau, rawar da kiɗan da za su canja, kuma daga yanzu za su ci gaba da canjin ne. To amma kafin mu yi nisa, bari tukuna mu jira ra'ayoyin wasu 'yan siyasar PDP da APC kan halin da suke ciki yanzu a Najeriya.
Duk wanda ya dauka PDP bata da karfi ko kuma bata nan ko kuma wancan abun da ya faru ya dan jawo mata baya, gani da ya kori ji. An bata PDP fiye da laifin da ta yi. Yanzu an wayi gari abun da yake kasa daga sak sai chak daga chak sai fata.
Sunana Alhaji Ma'azu Labu, in Northwest Zone Coordinator na Buhari Friends Organization Network.
Mutanen da suka fito suka yawo lungu da lungu cikin kasan nan, suka rufe mutane, suka gaya wa mutane abubuwan da za a yi musu. Waɗannan mutane da suka fito su ne suka zaɓi jam'iyyar nan, su ne suka yi jam'iyyar nan aiki, su suka kai Jamal Muhammadu Buhari wannan kujera. An waye gari waɗannan mutanen ba su a cikin wannan gwamnati ta Jamal Muhammadu Buhari. 'Yan jam'iyyar APC da suka yawo da Buhari su ne za su ƙara martaba da darajar Buhari. Yau an ɗauko mutumin da bai sanya ake Buhari ya ci zaɓe ba, an ba shi mukami. Saboda haka mutanen da suke je suka tallata mutunci da karamci irin na Buhari a wajen campaign, su ya kamata a ba mukami don domin su kare wannan mutunci da karamci a wannan gwamnati.
Haka ne. To yanzu za mu kawo muku shiri na biyu ko kashi na biyu na muhawara da muka haɗa a ɗakinmu na ɗaukar shirye-shirye da ke birnin tarayya Abuja a can Najeriya, inda muka da shi Ahmed Gulak ɗin, wanda tsohon mashawarci ne ga tsohon shugaban ƙasa Gulak Jonathan, da mai malam Buni shi ne babban sakataren jam'iyyar APC mai mulki yanzu, wanda kuma da shi mai malam za mu fara da neman ya yi mana bayani game da rikicin cikin gida da ke damuwar jam'iyyar tasu a jihohi fiye da 10 da ke ƙarƙashin riƙon ta, wanda suka haɗa da Kano da Kaduna da Bauchi da Kogi da Katsina da dai sauransu.
Duk jihohin nan da ka ƙirga akwai kwamitoci a halin yanzu da suke aiki su ga cewa su
sai gunda su kuma da shi suke kokari su kashe wutar da daji.
Ba ta ki ba. Ai dama akwai wutar da tun tana kashi 100 za a kawo ta kashi 50 har ta zo ta bai, har ta zo ta zama babu. Ba wai lokaci guda ba ne, abu ne da ya shafi mutane da yawa. Dole ne kuma kowa sai an tuntube shi, kuma kowa sai an zauna da shi yadda za a samu bakin zaren sannan a warware matsalar.
Allah ya mai ya kashe ji in ka je APC suna yanke muku hukunci gwamnatin da ta gabata ta Goodluck Jonathan.
Wannan kafin in shiga wannan, ina so in gaya ma abokina cewa ba daidai ba ne a ce yau APC tana ragaman mulki a samu rikita-rikita da yake faruwa a jihohi 10. Kayan misalin Kano, kayan misalin Kaduna, Adamawa tana ciki, Kogi na nan, Benue na nan, bai kamata ba. Dole ne idan za ka shirin shiga jam'iyya to a inci. Shi ne dalilin da ya sa maka na fara shimfiɗar rigimomi da yake kan PDP kafin kullu a kan nasu. Ko ba haka ba, su jam'iyyar APC masu ragaman mulki yanzu dole ne su tashi haikan, su samu ma'aikata, domin abinda nake fada ba su da kwararrun ma'aikata. Me yasa na fada ta? Suna da shugaba,
ba kamar jam'iyyar PDP ba. Yau in Muhammadu Buhari ya ce ya kira duk wayannan mutane, shi shugaba ne, shugaban jam'iyya ne, shugaban kasa ne. Ya kira ƴan jam'iyyar su ce kun abinda muke yi nan ba zai kai mu ga nasara ba. Ai kowa zai yi. To abinda kenan ba mu da shi a PDP. Kowa da kansa yake yi. Gwamna koyar shi ya fito ya faɗa magana, wike ya fita ya faɗa don su biyu ne yanzu da jam'iyyar PDP. Har a fita ana zagin kasan Yarabawa cewa ba abinda za su iya kunna ma jam'iyyar PDP ba za su iya kara mata komai ba. To wannan babban illa ne.
Abin da nake yawan yi magana da
akwai makan APC.
Yawwa kan zargin da suke yi wa hukuncin da suke yanke PDP. Kullum ka taba dan APC cewa ke PDP ta shekara 16 da tana mulki.
To wannan ba dai wannan ba daidai bane. Wannan ba daidai bane. Dalilin haka ne muna zaton ƴan Najeriya suka zabe su suka bar PDP. Da suka hankuwa sai a bari menene ta cin fada ma ƴan Najeriya.
APC.
Amma ka daina zargi a matanka ba lafiya a gwamnatin PDP ne. A ɗanka ya ba je makaranta ba a laifin PDP ne. A mota ya yi hatsari a laifin PDP ne. A duk laifin PDP na ne ƴan Najeriya suka zaɓi APC su karɓa mulki. Dalilin haka kuwa ku shimfiɗa ma ƴan Najeriya. Kamar yadda fata maganar tsaro alhamdulillah. Kamar mu a Arewa maso gabas za mu ci alhamdulillah mun gode. Akwai alama na yaki da wannan Boko Haram a Arewa maso gabas, Borno, Yobe, Adama, Gombe, Bauchi da sauransu, alhamdulillah da Taraba. Dalilin haka mu a PDP ba za a ce wa dukkan mu bai daya ba wanda kyau ba. Kamar yadda APC ba za ka ce duk mutanen APC suna da kyau ba. Dalilin haka akwai ƴan fasagurbi, akwai munanan mutane da jam'iyyar PDP da jam'iyyar APC.
Ka fara magana kake cewa sun zarge ku da abubuwa amma a bari a gana su kamun ludan idan. Ki zo an kamun ludan na soyayya kuke kallon sa.
Ni yadda nake kallo a kamun ludan APC dole ne su tashi. Su yi aiki tukuru.
Amma sun yi aikin zuwa yanzu ko
sun yi daidai gwargwadon karfi amma ba su kai mu ba. Ba su kai mu ba domin me mun yi shekara 16. APC kuma shekara 2.5. Dalilin haka in ka auna abinda aka yi shekara 16 ba za ka hada da abinda aka yi
shekara ci gaba da sauransu.
Dalilin haka
yi mun magana da sauri kan wannan abin da ya ce sun fi ku aiki.
To ba gaji ya ce mu daina zargin mu daina labta a jam'iyyar PDP laifi ba, ai wannan kariya ce domin ba yadda za a yi abin ne barna don ana gyara. Duk gyara da ka sani barna ce take kawo wa a yi gyara. Ko rashin tsoro da muke magana yanzu da aka samu nasara lokacin da suke kankara ga mulki da sun yi da ma rikicin bai kawo haka ba da kuma bai lakume rayukan da ya lakume a daidai yanzu da muke maganan nan ba. Da ba su mai da a samu marayu a Arewa maso gabashin nan bila adadin ba. Da ba a fidda yara ba sa karatu ba sa komai yanzu an rasa yadda za a yi da yaran nan ba. Matsala yanzu yadda ake ciyar da mutane da suka rasa mahallansu ma ya addabi gwamnatin nan balle kuma makomansu. Gwamnatin nan tana tunanin yadda za ta mai da mutane mahallansu. Wannan duka barnan ya za ka yi ka tsone PDP daga ciki don kana gyara. Dole ne shugaba Muhammadu Buhari ba shi ya karzo mun ba. Mu abin da muke so ɗan Najeriya su gane kenan. Shi ya sa dole sai mun ambace su sannan mu ce to fa ga gyaran da ake yi. Domin kada ƴan Najeriya su ɗauka yanzu wani yana jin fatara zai ɗauka cewa shugaban Muhammadu Buhari ne ya kawo masa fatara. Dole mu ce baitul malin nan wawushe shi aka yi, kuɗin nan sace su aka yi. Shugaban Muhammadu Buhari ya zo ya tarar baitul malin gwamnatin Najeriya ƙwarangwal ba komai a ciki. Muna so su gane wannan, sannan muna so su ƴan Najeriya su gane cewar karkashin mulkin jam'iyyar PDP kananan hukumomi jihohi da wasu rassa na gwamnatin tarayya ba sa iya biyan albashi. Sai shugaban
wanda ba su biyan albashi.
Duk da haka shugaban Muhammadu Buhari zuwansa karagar mulki ya ba su tallafi yawanci jihohi da kananan hukumomi saboda tilin albashi da ake bi bashi. Tilin albashi wani jiha ba za ka ga wata tara ne.
wani kuma ana ma magana wata shida ne to ba abu ne da lokaci daya za a ce maka an riga an biya to dole sai ka ambaci wanda ya hasa da wannan dole sai ka ce ba su suka batta ta zo wannan yanayi da muke ciki kuma rashin aikin yi da ya addabi yan Najeriya muna so yan Najeriya su gane cewa tsawon shekaru 16 da PDP ta yi babu wani tanadi da ta yi wa matasa musamman ma saboda daga mutum ya gama makarantarsa ga aikin da zai yi dole ne sai mun ambaci su hakuri dole sai mun ambaci masu laifin sannan kuma mu daura gyaran
a gaba mai duk kuka ga wannan matsalolin da yake cewa matsalolin
ku wannan akwai gyara a nan
har yanzu
ai kafin PDP ta shigo mulki ma 1999 matsalan rashin aiki akwai shi matsalan rashin tsaro akwai shi sai dai zaka ce waɗannan matsaloli sun bunkasa ne ana tafiya tana bunkasawa dalili haka
amma su azo su nuna tunda suka hau ba abin da suke lawarware matsalolin da kuka haifar
ai ba don haka aka zabe su ba an zabe su na don su gyara
banne da kuka
ba barna ba su gyara Najeriya
ta ga shi kuma malamai to bari mu jabirki anan sai Allah ya kai mako mai zuwa mu da mu dora inda muka tsaya a yau zamu ji ko kashi nawa na mutanen gwamnatin APC cewa ne yake sanye da rigar PDP a yanzu sannan kuma ana samun nasara a yakin da Buhari yake yana yi da kidan shi da rashawa muna godiya ga su bakin lamu dai mai Malam Buni babban sakataren APC da kuma shi Ahmed Gullah tsohon mashawarci ga tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan sannan da wakilin mu Nasiru Al-Malik Kaya da kuma Benjamin ga wanda ya dauka mana shirin a can dakin mu na daukar shirye-shirye da ke Abuja a madadin su duka ne Ali Mustafa Sakuta a Washington DC.